العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana yau 11 ga watan Ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidin sunna akan titin Sardauna cikin garin Azare jihar Bauchi ci gaba da fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurbatan abin da ya sawwaka inda muke karatu cikin littafin rawdatul ashhadi ila ma'ani alqur'an da Sheikh Abubakar Mahmud bin Rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa a gabanin mu ci gaba inda muka tsaya cikin tambayoyi akwai guda biyu wala Allah ta zamu amsa wannan yana tambaya ne akan cewa idan mutum yana cikin sahur sai ya ji kiran sallah wai yaya zai yi to wanda yake cikin sahur in ya ji kiran sallah daina cin abinci zai yi wannan shi ne abin da zai yi in ya ci gaba da cin abinci kuma to azuminsa ya lalace ya yi ganganci kafara na kansa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta a cikin hadisi shi ne idan ɗayanku ya ji ladan yana kiran sallah kuma ruwansa ruwa yana hannunsa da zai sha to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya aje har sai ya biya bukatarsa da ruwa. Ruwa ne in yana hannunka za ka sha sai aka yi kiran sallah. To wannan hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya baka dama ka ƙarasa shan ruwanka saboda muhimmancin da ruwa yake da shi a jiki. Amma in abinci ne kuma shi ma ruwa ba wai ana nufin lokacin da ruwa yake fridge ko yana randa ko abin da ya kama da haka. A ba shi ba yana hannunka ko ka yunkura ka kamfato shi za ka sha sai ka ji kiran sallah nan an ba da dama mutum ya sha amma abin da ya wadanci wannan duka mutum katsewa zai yi wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yana tambaya ne ko kuma tana tambaya ne cewa wani lokaci idan tana azumi sai ta ga wani farin ruwa ya fito mata ta gaba menene matsayin azuminta to wannan babu komai in ta ga wani farin ruwa ya fita babu komai ma dama ba al'ada ba ce idan al'ada ce ta fita to wannan dama mata sun sani wannan shi ne ke bata azumi amma da wani farin ruwa ya fita kawai sai ta sarki azuminta kuma na nan insha Allah wallahu ta'ala a'lam wannan kuma dukkan bayani yayi amma khulasa na abin da yake bato a kai yana da mai gida wanda yake kula masa da kasuwanci kuma shi mai gidan baya aminta da shi in an samu ƙarin farashi inda ya so kaya yakan zarge shi shi kuma wani lokaci akan samu rage to in an samu rage baya gaya wa shugabansa ya ajiye kuɗin idan da aka samu ƙari sai ya cika ta da wannan abin da ya ajiye na ragin da aka samu ya ce shi hakan ya yi daidai to bai daidai ba a cikin harka ta kasuwa kullum amana abin ake bukata ba daidai ba ne mutum ya wakilta mutum kuma yana zargarsa shi ma mai gidan nasa baya halatta ya zarge shi Allahumma illa abin da ya riga ya bayyana masa ƙarar na laifi to sai a hukunta mutum a gwargwadon abin da ya aikata na laifi amma zargi baya halatta duk lokacin da ya zama to an yi hadaka na kasuwa kuma ake zargar juna tsakanin sharikai to Allah subhanahu wataala baya kasancewa tare da su hadisi ya inganta a cikin Abu Dawud daga Abu Dawud Allah ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala ana thalithu sharikain ma lam yakun ahaduhuma sahiba fa idha khala taraktuhuma Allah madaukaki yake fadin ni ne na uku wadanda suke tarayya akan kasuwa matukar dai ɗayan su bai ha'inci wani ba amma idan ɗaya ha'inci ɗaya to Allah yace sai na rabu da su da abin da suka sa a gaba kenan hadisin na nuna cewa ana buƙatar asali amana da rashin ha'inci a duk lokacin da aka hadakar kasuwa kuɗi ne kuka hada kuke kasuwanci a'a kiran ka aka yi aka dora ka a kayan shugabancin kasuwa kamar nau'in mubaraba wani ya kawo dukiyarsa ya baka kai kuma kana jujjuyawa to duka irin wannan ana buƙatar aminci ana buƙatar amana ba a san ha'inci da lokacin da wani ya ha'inci wani to Allah subhanahu wataala baya taimaka musu a cikin harkar kasuwarsu don haka baya halatta ya koye ma wanda yake wakilta kowane irin abu sai ya bayyana masa kamar yadda shi ma baya halatta a gare shi ya zarge shi a abin da bai riga ya bayyana a laifi ba wallahu a'lam Allah ya mana jagora za mu ci gaba insha Allah cikin suratul fath inda muka tsaya aya ta 24 za ta shi wanda take yi da ita
a'udhu billahi minash shaitanir rajim هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
الله تعالى يجي هو الذي كف أيديهم عنكم هم الذين كفروا أنا ما قلنا دا قلنا دا سوى دا نوبر إشاوة ودن دا أكي ونا يرجي جيني أنا هديبية ودن دا أكي تبعياني أدليل انت لكم ونا سورة نوبر ونبر تسوكا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام سوني ودنن da suka kafirta kuma suka kange ku daga masallaci mai alfarma ai anil wusul ilayhi suka hana ku zuwa gare shi wal hadiya ma'rufun ala damir kum ai wasaddul hadiya wato hakan nan sun kange hadayar da kuka zo da ita ma ma'kufan an tsare ta ai mahbusan an yabluga mahilla aka tsare ta daga isa zuwa ga inda ake yanka ta kuma shi ne cikin harbul maki bayan an riga an gama aikin umara to za Allah subhanahu wataala ya ambaci laifukan da Qurayshawa suka munanan laifukuka a janibin Allah subhanahu wataala babban laifi shi ne kafirci kafirci da suka yi yakan sabbabawa bawa wanda ya kafirta fushin Allah sannan laifi na biyu da suka aikata sun hana muminai isa zuwa ga Kaaba domin su je su yi ida wato ibadarsu ta umara. Kaga ka hana mutum ba da wani dalili na shari'a ba isa zuwa ga ida abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a aiwatar shi ma laifi ne. Laifinsu na uku hadayar da aka koro tana buƙatar ita ma a girmama ta. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. To ba su girmama ita hadaya ɗin ba, duk da cewa a zamanin jahiliya ma suna girmama hadaya, to me ya hana su girmama ta? Kaga sai laifinsu ya zamanto kenan wanda ya ruɓanya ya auhawa. To Allah subhanahu wa ta'ala duka ya ambaci Quraishawa sun aiwatar da wannan. To nan da aka ce wal hadiya ma'kufan an yablu ga mahilla, suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa da hadayarsa zuwa ga inda ake yanka. Ita ku hadaya idan mutum ya koro, ma dama ka taɓo da hadayarka, to lallai sai ka kai ta inda za a yanka. To yanzu kuma an hana su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan waje, ballanta na su yanka hadayarsu a cikin harami bayan sun yi da aikinsu na umara. To ya yanayin yake? To akan wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya daga bani hajjatul wada cikin suratul baqara, fa in usirtum famastaysara min al-hadi. Ina aka muku hisabi, hisabi shine irin abin da ake wa manzon Allah da mu'minai a Hudaybiyya, a kange ku daga isa zuwa ga wajen da za ku ida wannan faralin naku na umara ne ko aikin hajji, kuma kun taho da hadaya. To yanzu abin da yake na hukuncinku ya halatta a gare ku a inda aka tsare kunna sai ku yanke hadayar. Saboda an muku isa, shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in usirtu famastaysara min al-hadi. Idan har an kange ku an hana ku isa, misali kamar wani abokin gaba sai ya bujiro, ko wani yaƙi sai kuka ji ya farke, ko wani abu dai wanda yake daga cikin waɗannan mawani' da za su iya hana mutum isa zuwa ga muhallin da zai ida wannan faralin, to shi kenan sai yanka hadayarsa a inda take. Wannan yanka hadaya da ya yi kuma bai wadatar masa wai a kayan aikin ba, ana binsa bashin aikin daga baya. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a wannan lokaci sai ya soke hadayarsa, domin lokacin da aka gama yarjejeniya sai annabi sai kamar yadda ya tabbata cikin hadithin Mu'ahad da kuma ma da dama daga cikin sahabbai sai rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu qumu wanharu wahliqu. To kowa ya tashi ya je shi ya yanka hadayarsa kuma ya askinsa. Kaga kamar an kammala aiki kenan, alhaji ba aiki ba. Ma'ana wannan yanka hadaya da askin da za su yi yanzu shine sun yi tahalluli ko sun fita daga cikin wannan aikin, alhaji kuma aikin ba a yi ba. To amma kuma Allah ya bada dama a yi hakan, fa in usirtum famastaysara min al-hadi. To a lokacin sahabbai sai suka ki tashi, ba wai dan kin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wanda ya tashi a cikin su. Annabi ya sake danatawa karo na biyu, wanda kafin annabi ya ruhu baki mutane sun aikata, ya sake cewa qumu wanharu wahliqu, ba wanda ya motsa ko ba wanda ya ce kara. Annabi ya sake faɗa na uku, ya ba wanda ya ce kara ko ba wanda ya tashi. Manzo Allah sai abin fashi mamaki, sai shiga cikin shemarsa ya tadda matarsa Ummu Salma ya ce me ya samu mutane ne? Ta ce me ya faru ya manzo Allah, mutane na baki uku ina cewa su tashi su je su yi yanka hadayarsu su yi aski amma ba wanda ya motsa. Ummu Salma sai ta ce kai ka yanka naka ne ya manzo Allah? Sai annabi ya ce ban yanka ba. Sai ce to yanzu fita karkace musu komai, kawai ka je ka karka kula kowa, kai ka je ka yanka hadayarka kai askinka. Ka ga mata ta tijiwa ko kai ne zaka girman kai ka ce ba za ka yi shawara da matarka ba, kar a ce mijin hajiya, kai shawara da ita. Ka ga a cikin gudanar da al'amarin mutane ne ma ba al'amarin gida ba, amma ta ba shi shawara kuma aka san mafita. Annabi sai ya dau shawararta sai ya fito. Mutane su abin da ya hana su tashi
fata suke yi dan yarjejeniyar dan wasu annabi ne ya gamsu da ita amma su fa sun bi annabi ne sallallahu alaihi wasallama saboda bayan da suka iya sai sun bi shi akan abin da suke so da wanda ba sa so su fatan su wala Allah Allah zai bukadin su kamar yadda yake faruwa a lokacin da dama sai wahayi ya sauko kuma sai a kawo dokar da za ta kyautata abin da suke so to haka ne fatan su shi yasa ba su tashi ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito da ya fito kawai sai je kama hadayarsa ya sassoke su daga cikin hadayar da annabi ya zo da ita hadda raƙumin Abu Jahal wanda ya tafi da shi yaƙin Badar raƙumin yana nan a cikin ganima an ajiye shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya koro raƙuma sun kai guda 70 aka tabo da su to an zo da wannan ne liyagizal kufara liyagiza bihi al-kufar dan a sa musu takaici an zo da raƙumin Abu Jahal annabi sai ya hadayarsa da ya hadayarsa sai ya kira wanzaminsa sai ya ce masa aski ya masa aski annabi sai ya tashi sai ya koma shi masa ai kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama shiga shema sahabbai kaman mai kowa ya tashi ya je ya soke raƙuminsa mai yanka ya yanka wannan yayi ma wannan aski wannan yayi ma wannan aski amma fa masu ruwayan hadisi suka ce kamar ka ce ɗaya ya kashe ɗan uwansa saboda tsananin takaici wato sun yi ɗa'a ne ga annabi amma ba haka zuciyar su take so ba shi yasa ka ai aka ce ba kuma kin biyayya ga annabi ba a'a saboda abin da na ambata a baya to kaga yanzu Ummu Salama ta ba da mafita a cikin lamarin an kubutar da al'umma shi yasa a baya Allah ta'ala yake ya saukar musu da nutsuwa kamar yadda a gaba ma an sake ambatawa Allah ya san yanayin da suka shiga to a wannan waje ne Jabir ibn Abdullah da Abdullah ibn Abbas duka sun kawo hadisi wanda suke ambata dayan mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutum 7 suka yi hadaya da raƙumi guda 1 suka yi tarayya a raƙumi 1 sannan mutum 7 suka yi tarayya a saniya guda 1 to daga nan ne aka samu halacci na mutum 7 ko ƙasa da haka za su iya yin tarayya a raƙumi guda ko su yi tarayya a saniya guda wajen hadaya ko kuma wajen layya saboda ita ma hukuncin ta irin ɗaya ne da na hadaya in banda muhallin da aka taskance to don haka sai suka yi wannan watan abin nan Abdullahi dan Abbasin ya ambata kamar yadda wani hadisi ya zo daga Bukhari dan Abbasin yana cewa fa halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace usira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa halaka ra'sahu wa jama'a nisa'ahu wa nahara hadiyahu hatta atamara aman qabila a wannan waje ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya da aka kange shi daga isa ya soke dabbarsa yayi askin sa ya maje wajen iyalansa saboda yanzu yayi tahalluli sannan shekara da take wayo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje shi yayi umara shine ake ce da ita umratul qada saboda su a cikin yarjejeniya sun ce annabi ba zai a wannan shekara ba sai dai wata shekara to don haka yanzu da annabi ya soke dabbobinsa kuma ya tahalluli amma fa wannan umarar da ya ɗauko niyya tana nan abin masa da shi na sauran mu'mini mun gane tana nan a wuyansu yanzu me ya rage ana bin su bashinta idan shekara ta kewa to shi saka kai ma yanzu idan za ka yi aikin umara sai wani ma ne iya hana ka bayan ka riga kuma ka yi niyya har ka je miƙati ka ɗau niyya sai kuma ka samu wani ma ne wanda ya maka hisari ma aka hana ka isa ko aka kama ka aka ce bizar ka wani akwai matsala aka dawo da kai to yanzu ana bin ka wannan umarar fa wata shekara tunda ka riga ka yi niyya mun gane ko ko kuma ana bin ka wannan aikin hajjin tunda ka riga ka yi niyya misali shekara kamar 10 da suka wuce an samu wani hatsari a iska iska mai tsanani da ruwan sama mai karfi a Kaaba bayan sallar magriba sai irin dalbato din nan da ake yin abin nan daukan kaya ana masu aikin company a sama sai ya fado iska ta fado da shi mutane na da wafi sai fado kan mutane har yayi ajalin wasu wasu kuma suka sassamu raunuka wasu ya sabbaba musu karaya da jinyuyuka da yawa bayan gwamnatin Saudiya ta sanya kamfanin ya biya diya na waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka samu raunuka an bibbiya su diya to sai suke wani karanci su kuma gwamnati sai suka ce duk wanda ya samu rauni bai samu dan ba zai samu damar yanzu aikin hajji ba yana asibiti kaga shi yayi tahalluli ya samu tamkar hukuncin hisabi kenan shi ma to sai ya tahalluli to yanzu tunda ana bin sa bashin wannan aikin hajji sai gwamnatin Saudiya ta musu alfarma sarkin Makka a lokacin sai ya ce duk wanda wannan abun ya shafe shi aikin hajjin sa bade in Allah ya kai yana aljihunsa sai ya musu wannan karamci kuma har ma aka sanya danginsu su zo su gansu duka suna cikin alfarmomi ne da yawa aka aiwatar alhum ne ya fahimci wannan hukuncin idan irin wannan ya samu mutum to sai yanka hadayarsa kuma sai ya yi aikin hajjin yana kansa fil amil mukbil ko kuma wannan umarar tana kansa idan shekara ta kewa a inda mutum ba wani hukunci a kansa zai iya samu ya sami irin wannan mani'i ya hana shi amma kuma babu hukunci na sai ya sake wannan aikin hajjin ko umara ba abinsa bashinta sai dai in yayi shar'i kamar yadda tabbata a cikin hadisin ummul mu'minina Aisha Allah ya karama ta yarda ta ambaci wata sahabiyya da ake ce da ita Duba'a Duba'a tana yawan yin rashin lafiya ga shekaru kuma tana rashin lafiya sai bijino mata sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya manzon Allah ina so ne aikin hajji tare da kai amma kuma gashi ina yawan yin jinya ta iya yiwa tafiyar da za a yi za ta tada min jinyata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ki yi watan dauki aikin hajjin ki annabi ya ce hujji washtarati anna mahalli haitu habastini wato ki je ki aikin hajjin ki amma yayin da kika zo miƙati in har kin san kina da irin wannan larura jinya za ta iya bujiro wa mutum ka san lokaci guda jinya sai ta zo wa mutum in mutum ya san irin wannan yanayi yake to in ya je miƙati sai ya ce bayan ya yi niyyar aikin hajjinsa sai kuma ya sanya shara'i sai ya ce anna mahalli haitu habastani sai ya ƙara da wannan lafazin ya Allah inda zan warware wannan abin nan haramin nawa duk inda kai ka tsare ni a jinya idan ka jarabe ni da ita to da haka idan mutum ya sanya wannan sharadi idan jinyar ta bujiro masa yadda ba zai iya yi da aikin hajjinsa ba to a wannan lokaci sai ya warware aikin hajjin nasa ya tahalluli hada yadda yake da ita ya yanka ya yi tahalluli kuma shi ba a binsa ba shi shekara mai zuwa tunda ya sanya wannan sharadi kun gane ko to don haka a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka sanya shine suka tafi shekara da ta kewayo shekara ta bakwai sai suka je aka yi wannan aikin hajji aikin umara da ake ce da shi wato umratul qada wasu malami suna ce da ita umratul qada ne da zimmar cewa tamkar ta baya ne aka rama mas'ala ce khilafiyya bainul fuqaha wasu kuma suna cewa ba umratul qada bane sun bi waɗansu dalilai wanda ba sai mun bassara bayani na wannan janibin ba alayhi halin annabi sallallahu alaihi wasallama shekara da ta kewayo sai ya je yi umararsa wanda wannan umaran kuma shine har ya auri matarsa Maimuna ta bintul Harith al-Hilaliyya a lokacin ya aure ta ita kuma khala ce ta Abdullahi dan Abbas kuma dama yana cikin sharadi Qurayshawa sun ce shekara in ta dawo za mu baka kwana uku ka zo ka shiga Makka babu wata matsala don haka suka bawa annabi kwana uku amma kwana ukun yana cika sai suka aiko Ali ibn Abi Talib suka ce ka je ka gira mutumin nan kuma ya bar mana garinmu sai ba wai ya bar mana garin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarma yace to ai kun ga nayi aure ko ba za ku banda bana nayi angwanci a Makka suka ce ba mu yadda ba haka annabi ya hakura ya fita da amaryarsa sallallahu alaihi wasallam ko ba san ci abinda Allah ya masa tane di ba da ya fitan kuma shekara da ta dawo ko Makka ta zama tasa imana akai fatu Makka shekara ta takwas goma kan du aka sassare su aka tsarkake kaba tas Allah madaukaki yace walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatu inda ba dan wasu mazaje mu'minai da wasu mataye mu'minai ba maujuduna bi makkata ma'al kufar wanda a wannan lokacin suna rakube a cikin makka wasu ba a san su ba sun musulunta wasu kuma an san sun musulunta an ana su yin hijira ana gana musu azaba suna nan tare da Qurayshawa a cikin Makka lam ta'lamuhum wanda ku musulmi ba ku san su ba ba ku san ce bayan kun yi hijira suka musulunta ku ba ku san su ba bi sifatul iman ba ku san su da sifar imani ba dan ba ku ba su musulunta ba ba sai bayan tafiyar to inda ba dan irin wadannan an tadaquhum ya zamanto kun take su ba ma'ana ai taqatuluhum ma'al kuffari in har kun kai yaki cikin Makka a lokacin shekara ta shidan nan bayan kun wannan bai'atul ridwan ya zan kun kashe ƴan uwanku mu'minai tare da kafirai saboda ba ku san su ba law uzina lakum fil fath inda Allah ya muku izini a lokacin ku je ku kai yaki cikin Makka fayusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilmin sai ya zamanto zunubi ya shafe ku zunubi nasu wato a dalilin kashe su ya shafe ku bi ghairi ilmin kuma ba tare da ku kun sani ba a bi ghairi ilmin minkum bihi ku ba ku san mu'minai bane kuma kun kashe su tare da kafirai sai ya zamanto kashe su da kuke ba ku sani ba sai azabar Allah sai ta same ku ba na sai zunubi ya same ku a dalilin kashewa inda ba dan wannan ba bi ghairi ilmin ko la aka ce wa dama'irul ghaibati fi lam ta'lamu wa anta da'uhum lisin faini bi taqalibi dhukur arja yadda masaji amana nabi hadda mata ma aina azina lakum fil fath wato da Allah subhanahu wa ta'ala jawabu laula shine la azina lakum fil fath aida Allah ya muku izini tun a lokacin da aka yi wannan mubaya'a yace ku je ku yaki da ba za a sanya ma ai wata yarjejeniya ba da ba za a sanya ma ai wata yarjejeniya ba to amma saboda wannan lakin lam yu'dhan fihi hina idin a wannan lokaci sai Allah bai muku izini ku kai yakin ba sai aka sanya Suhayl ibn Amr ya zo shi aka yarjejeniya mun gane bayanin ko inda ba da gudun a muku izini a wannan lokaci ku shiga Makka da yaki kuma a cikin Makka akwai mu'minai maza da mu'minai mata wanda ba ku san su mu'minai bane in kun tashi kashe kafirai a Makka sai ku hada hadda su ku kashe kuma kashe sun da za ku yi zamanto zunubi ya same ku dan kun kashe su ba da sani ba ashe ana samu zunubi ba da sani ba mun gane ko to shine Allah ta'ala ce liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha Allah yayi haka ne bai muku wannan izinin ba domin ya shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa kal mu'minin al maghfurin kama wadancan mu'minan da aka ambata Allah yayi haka ne domin ya shigar da waɗanda ya so cikin rahamarsa kaga su mu'minan da suke rakube a Makka an hana su fita daga baya da aka yi fatuhu Makka sun samu walwalarsu sun zauna cikin kwanciyar hankali ba sa boye musulunci kuma kafin ma ya fatuhu Makka akwai wanda suka samu sulalewa kamar irin su Abdullahi dan Abbas da gatumarsa sun sulale su suka ko an tabo da su Makka tun kafin ya fito an tabo da su Madina tun kafin ya fito Makka akwai waɗansu irin kamar su Abu Jandal su ma wanda suka sulale suka tabo akwai irin su Abu Basir su wanda suka sulale su ma suka tabo akwai Salma ta gudun Hisham duka irin waɗannan mu'minai waɗanda su ma suna rakuɗe a lokacin a cikin Makka sun sulale sun taho kaga shine Allah ce ne dakhalallahu fi rahmatihi man yasha kuma har idan a bayan an yi wannan akwai kafiran ma da suka musulunta bayan an yi wannan misali kamar irin su Amr ibn al-As kamar irin su Khalid ibn al-Walid duk daga bani ne bayan an yi wannan bai'atul hudaybiyya har ma an yi umratul qada amma kafin fatahu makka kuma sai suka musulunta kaga Allah madaukaki ya shigar da su cikin hama inda yayi izini tun a wancan lokacin ba sulhun akai ba an shiga makka da yaki kuma Allah ya bada nasara aka karkashe su ai kaga da sun fada mu cikin azabar Allah to amma Allah yana son su da rahama shi yasa ka Allah ya kame hannun mu'minin ya kame hannun kafirai aka kai zuwa ga cin mu yarjejeniya ba dan komai ba li yudkhil Allah fi rahmatihi man yasha domin Allah ta'ala ya shigar da wadanda ya ga dama cikin rahamarsa law tazayyadu inda an ware da su kafiran sun ware ai tamayyazu anil kuffar ko kuma da su mu'minan sun ware kansu yadda za a iya gane su sun koma gefe kafiran aka bari a cikin makkan a lokacin madarasu la'adabna alladhina kafaru minhum Allah ce da mun azabtar da wanda suka kafirta daga cikin sunnah min ahli makkata ila izin daga cikin mutanen makka tun a shekara ta 6 din bi an nu'zana lakum fi fathiha ne muku izini akan ku fada da yaki ciki Allah ce da mun azabtar da su azaban alima azaba wacce take mai radadi to Allah ta'ala sai bai haka ba saboda wannan hikima ta sa da ba abin da ake bukata shine a samu shi ya cikin musulunci mutane su fahimci addinin Allah to kaga wannan aya abu da yake nuna mana ashe kenan idan ka zo ka zaka yi hukunci akan al'umma ko yaya ne ne karka musu dukan kalami ka tsaya ka tantance su wane ne wanda suke ahalin abin da ya kamata a yi musu na horo su wane ne kuma wanda suke kubutattu su ba sa daga cikin masu laifi kaga na wajen aka ce law tazayyadu la'adabna alladhina kafaru minhum adaban da a ce su mu'mini sun ware to da kafiran yanzu an azabtar da su azaba mai tsanani kaga kenan an ana a azabtar da su ne saboda mu'minai suna cikin su ko ba iya gane su ba kenan idan ka zo ka zaka yi hukunci a kayan al'umma ka rika tantancewa su wane ne masu laifi su waye ba masu laifi ba kar ka hada duka ka musu bugun kalamiya Allah ya dace da mu Allah madaukaki ya ce irja alladhina kafaru fi qulubihim alhadiyya kuna a yayin da su waɗannan da suka kafirta suka sanya kishi a cikin zuciyarsu hamiyatul jahiliya kishi irin na kafirci irin na jahiliya ai al-unfatu min ash-shay wato kaushi da kangarewa a kayan al'amar kishi irin na jahiliya wanda saka humun nabiyya wa ashabuhu an al-masjid al-haram hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa isa zuwa ga masallaci mai alfarma su yi da umara sun yi wannan ne saboda kishi irin na jahiliya su da suke kafara ba za mu washe shiga makka ba ballanta na sauran larabawa su ce ai gashi nan ya zo ba da yardar mu ba ya shiga mana gari kaga kowa ma yanzu ya dinga raina mu a ga mu bai isa ba to me kawo wannan shi ba dan garin bane kakansa bai taɓa zamantowa shi ne mai kulawa ma da masallacin Kaaba ba Abdul Muttalib shi ne mai kulawa har a wannan lokacin ma danginsu dangin manzon Allah sallama Banu Hashim su ne suke da sikaya kasan rijiya ce ita zamzam da ake zara guga a jawo rijiya ce ana zara guga a jawo ruwa dattawa ma a da suna ba da labarin rijiya daga baya ne da aka samu arziki aka yi wayar rumman bobo da zama bobo da bobo da sauransu to alfarma ce a dinga sawa in aka zo aikin hajji ko a da zamanin jahiliya akwai ba kowa ne ko zai zo zara guga sai in dai bobo insha Allah a'a in ana wannan musulmi akwai waɗanda su ne aka ba su alhakin jawowa ruwan suna raba wa mutane sharaf ne wannan ba daraja ce ya ɗaukaka so Banu Hashim su ne suke yi as-sikaya kenan shine wanda Allah ya goranta musu Qur'ani yace az-zikrul sikayatul hajj wa imaratul masjid al-haram kaman amara billahi wa lil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawi inda Allah to kaga shi suke da waɗannan dangin sa ne haukarsu ne take da wannan amma wai suke ce wai garinmu ka fita mana a garinmu ba za mu bar shi ya zo mana haka kawai ba
to kaga wannan ba komai ne kawa ba hamiyya ce ta jahiliya kuma har da karkashin wannan akwai ta mulahaba Allah da yake nuna mana cewa kada mutum ya dauki irin wannan hamiyya wacce take ta kabilanci kishin kabilanci mutane su fifita shi akan uhuwa islamiyya kada dauki kishi na kabilanci a fifita shi akan uhuwa islamiyya musulunci bai yadda da wannan musulunci bai yadda da wannan ba abinda yake bukata ƴan uwantaka ta musulunci ita ce gaba kabila kuma sai ta biyo baya haula da makamantan duk waɗansu abubuwa waɗanda suke kawowa wato a abinda dangantaka tsakanin mutane shi kuma yana bin baya amma ƴan uwantakar musulunci ita ce gaba kada mutum ya ce ai ba kabilar mu bane a in dai musulmi ne shikenan dan uwanka ne kaga su ma nan Allah ya zarge su akan hamiyya sai kira ta hamiyyar jahiliya su ta su ba ta kabilanci bane a'a ta wani abu da suke kayin sa Allah madaukaki yace in ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatul jahiliya a yayin da waɗannan da suka kafirta suka sanya kishi wani kishi a cikin zuciyarsu irin kishin jahiliya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin amma tarjiyar da su Quraishawa suka yi bisa wannan kishin jahiliyar suka hana mu'minai shiga alhali su ma mu'minan garin su ne za su iya yin jayayya da su a yaki amma sai Allah ta'ala ya ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ta'ala ya saukar da nutsuwarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka faɗa sai annabi ya yarda da shi inda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yayi tarjiya a kayan sai sun shiga Makka to kaga da sai ayi yaki kuma hikimomin da Allah ya ambata yana son wasu a cikin mutanen Makkan nan su shiga musulunci kaga da bai tabbata ba hikimar Allah kuma ita ce bai wanzu ba shi suka sai Allah ya saukar da nutsuwa a zukatan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hakura da duk abin da aka nuna musu na babakero da bangabangan nan wa alal mu'minina haka nan su ma mu'minai duk da su basu bassa so amma sai Allah ya sanya su masu biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya faɗa don haka fasalahum ala an yaqulu min qabil sai suke sulhu da su akan su dawo wata shekara ta gaba kabilanci ba shi da kyau kaga an ce an yi ta maganganu yanzu dai Allah cikin ikonsa da rahamarsa ya kawo sauki lokacin da aka yi ta hayaniya aka ce Facebook ko tsakanin ƴan uwanmu na Nigeria da ƴan uwanmu na Nigeria abin ma har ya shiga cikin du'at masu da'awa su ma waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza alhali mu ƴan uwan juna ne ba ƴan uwan juna ne yanzu asalin waɗanda suke daga Nigeria suke taho a garin nan ma kawai kar ma ka je ko ina in ka ce za ka kore sai kai ma ka bar garin imana ina za ka siye ƴan garin ne kai bayan haka bibi sai ga kakannin naka shanun su koro daga can suka taho imana ai a daula ce ta Usmaniya fa daula shehu Usman ne yanzu misali da magara zindar ko jihar zindar birnin da magara me ake kira sarkin su wani title ake ce kiran sa da shi a sarkin katsinan da magara haka title din sa sarkin katsinan da magara katsinan kuma ina take to kaga sarkin katsinan da magara haka ake ce a title din sa ke so ba za ka raba ba tuwa ne suka zo kawai suka shata wani abu boundary wanda baka ganin sa ko ana ganin boundary a ce buɗe mu kofar da shiga ai ba a gani ƴan uwa ne jama'a ne guda ɗaya turawa suka zo suka raba mu to kuma shikenan yanzu sai mu biye mu turawa wannan shatawa da suka yi suka koya waɗancan faransanci suka koya waɗannan turanci kuma suke ci gaba da zaluntar su sai mu yadda kuma mu biye cewa mu mun bambanta a ba mu bambanta mu ƴan uwa ne gwamnati sai hidimar su turawa sai hidimar su mu kuma sai mu da musulmi muna nan Allah ya taimake mu. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahu. Kuma Allah madaukaki sai ya kimsa musu ai almu'minina su mu'minan kalimatat taqwa.
Allah sai kimsa wa mu'minin kalmar takawa wacce ce kalmar takawa ma yace ai al-mafhumiha abinda ta tattara waye shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya tabbata cikin hadisi wanda imam bukhari ya kawo wato hadisi daga tufayl ibn ubay ibn ka'ab daga babansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa alzamahum kalimat at-taqwa qala sai yace la ilaha illallah wato la ilaha illallah ita ce kalmat at-taqwa kuma la ilaha illallah mujarradinta bata cika fa'ida har sai mutun yace muhammadur rasulullah kamar yadda idan mutum yace la ilaha illallah bai fashe ga musulunci ba tuko sai ya hada da muhammadur rasulullah idan mutum ya hada da wannan to shine ya shiga musulunci to wanda shine kalmatun takawa da ita ce ake shiga musulunci da ita ce mutum yake samun kariya yake samun isma kamar da tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu hurairah manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa وَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَسَمَ مِنِّي دَمَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ أُمَرْتَنِي دَ يَكِي مُتَانِي أَكَايِنْ كَانْغَرِي مَا اللَّهُ حَسَّ لُوكِتِنْ دَ سُكَا چِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا سُكَا فَدِنْ دَ وَدُو وَنْدَ يَچِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جِي مَزُو اللَّهُ أَيْ مَعْنَى سَيَ هَدَا دَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ sai ambaci wannan shine yake shiga musulunci to duk wanda ya shiga musulunci da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace asama minni damahu wa malahu ya tsare jinin sa ya tsare dukiyar sa ba za a yake shi a zuwa jinin sa ba ba za a dai dukiyar sa a matsayin ganima ba saboda yanzu ya zama musulmi ne illa bi haqqil islam sai dai da haqqin musulunci da haqqin musulunci shine idan ya ci dukiyar wani hukunci sai kamo dukiyar ya ɗebo a dukiyar sa ya biya ya ci bashin mutane ya ke biya kuma yana da hali sai a masa fallasa sai a kawo shi a kwato dukiyar sa a biya wadanda al-qurama wanda ya ki biya suna ko kuma zakace ya ke biya sai a tura sa'i ya je kama shi ya abin nan a kirga dukiyar sa dole a daibo a cikin dukiyar sa hakkin Allah ne ko baya so a kawo kuma a masa ladabi in yace a a masa bulalai haka shari'a ta tada yi a masa ladabi to kaga wannan bi haqqi hali illa bi haqqi islam to don haka nan dai kalmata takawa ana nuna mana shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah to Allah ta'ala sai kimsa wa mu'mine kalmar takawa ma'ana suka nazumci ita wannan kalma shi yasa nan malam yace ayma bumuniha abinda ta tattara mujarradin cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba shine kawai yake wadatarwa ba dole sai ka hada da abin da ta dubura me yake nufi da la ilaha illallah me yake nufi da muhammadur rasulullah sai an san wannan a matsayin mu na musulmi dole mu san su wallahi idan muna so musulunci mai inganci sai mu san me ake nufi da la ilaha illallah da yake nufi da muhammadur rasulullah kawai kace ba abin bautawa sai Allah ko ba abin bauta cancanta sai Allah wani ma cewa zai ce ba sarki sai Allah to ko da kace ba abin bautawa da cancanta sai Allah muhammadur rasulullah kuma muhammadu manzan Allah ne shikenan me ake nufi ba abin bautawa cancanta din sai Allah me ake nufi da bautar wannan dalilai ne suka nuna Allah ne kada ya cancanta a bauta masa to me ake nufi an ce shi kada ya cancanta kenan wani bai cancanta ba to menene ake nufi in an bauta ma wani Allah din kin ya zai a tsarkake bauta ita kadai ga Allah subhanahu wataala ba tare da an kawo sofa ne ba wannan abubuwa ne wanda wajibi kowane musulmi ya san su muhammadur rasulullah muhammad manzan Allah ne me ake nufi da manzo dan sako wani sako ya kawo menene wannan din yake tattara shi me ake bukatan ka kai a matsayin ka na musulmi kai ka aiwatar dangane da wannan i'tiqadin da kai shin zaka iya kenan fahimtar addinin ba ta hannun dan sakon ba ko kuma zaka dauki abin da dan sakon yazo da shi ka canja shi ko ka kawo wani daban wadannan abubuwa ne wanda dole suna nan tattara da la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi saka nan malam yace mabmuniha abinda ta tattara to Allah ta'ala sai kimsa wa mu'minai ya kimsa wa sahabbai kalimat taqwa a cikin zuciyarsu sun san me ake nufi me ake bukata su aiwatar wanda yake wuyarsu mu ma Allah ta'ala ya kimsa mana kyakkyawar fahimta da kuma yin aiki da wannan kalma kuma sai Allah ya ce wa kanu a haqqi biha ai an nutqa biha wato yin furuci da la ilaha illallah mallai ce wa udifat ila taqwa ko la'annaha sababuha Muhammad Rasulullah shi ma an jingina shi zuwa ga taqwa domin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah shine abin da yake kawo taqwa ai an nutqu biha ahadun bittiba'i mashtamalat alayhi min ta'ati lillahi wa li rasulihi yayin da mutum ya furuci da la ilaha illallah Muhammad Rasulullah to lallai yayi alƙawari ne cewa duk abin da ta tattara nabiyayya ga Allah da manzansa zai aiwatar yanzu kai wani alƙawari ne tsakaninka da Allah kai wani yarjejeniya ce tsakaninka da ubangijinka wani alwashi kai ma Allah in kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah don a san ma'anar ta ba a san me ake bukata a aiwatar domin tsayawa da ita yanzu kace ba abin bautawa da cancanta me bauta ko mutum sai je wajen boka ko je wajen dan duba duk daya to shikenan la ilaha illallah nan nasa ya da gaske ne ya yadda da ita akwai matsala Allah ya aiwatar da wani sai aka ce ai wane ne ya sa hannu haka ake ta faɗa ana cewa ai wane ne ya sa masa hannu wane ne ya sa masa hannu shin la ilaha illallah nan an kasanta tana nan kuma an ce Muhammadur Rasulullah amma kuma za a aiwatar da addini ga abinda annabi ya faɗa ƙarara ga abinda wani shi kuma ya faɗa babu dalili kuma sai aka gigirman wancan din sai aka saki na annabi sai aka kama wancan shin Muhammadur Rasulullah nan tana nan ko kuma a ce a'a ai ba za a bauta wa Allah ba da abinda annabi ya faɗa na hadisi ba ƙarya ne kamar da ya kalaka to suka ce to Muhammad Rasulullah tana nan waye kawo sakon shine da kansa ya karbo directly daga wajen Allah ko ko ta hannun dan sako ne to in ta hannun dan sako ne shine isa yayi bayani dan an bashi wannan garantin a cikin Qur'ani litubayyana ma nuzila ilayhi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi to kaga wannan abu ne kuma wanda yake majali ne mai fadi wallahi wannan ilimi ne daruri musulunci baya yiwuwa sai ka san shi in ba haka ba to kana tafiya ne kawai yana samun sa musuluncin naka ba ba abin nan wallahi in ta yi walijiya ne in ba ta yi bashar ka amma lokacin da mutum ya yi addinin musulunci yana sane da abin da waɗannan ababe suke dunkule da su wallahi shi ke nan insha Allah ya samu dacewa da ilimin Allah ta'ala Allah ta dace da to Allah ya ce wa kanu haqqi biha kuma su mu'minan da Allah ya kimsa musu wannan kalmar taqwa dama fa su ne suka cancance ta fi ilmin lahi min al-kuffar a cikin ilmin Allah su suka cancance ta sama da kafira la'anna Allah ta'ala ikhtarahum li dinihi domin su ne wadanda Allah ta'ala ya zabe su domin addinin sa wa ahlaha kuma su ne ma'abuntan ta har yau a cikin tafsiri wa kana Allah bi kulli shay'in alima kuma Allah madaukaki ya kasance game da dukkan komai masani ne ai lam yazal muttasiman bi zalik Allah madaukaki bai gushe ba cikin wannan siffar tasa wa min ma'lumihi ta'ala annahum ahluha daga cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala yana sanar da cewa dama su ne waɗanda suka cancance ta
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
الله تعالى لك صدق الله ورسوله رؤيا لله الله تعالى يا غسكنتا ومنزنسا مفكين نبي بالحق ما تتبتتش الأمر أبي الأمر الثابت الأمر الذي تتبتتش مفكين نبي غسكياني وعي نعم بس أي مفكين نبي جنك والمنيا تسعى أقول أدقاف أحلام أقول كم أقول يا الصالحة akwai mafarki wanda yake na shirbici akwai mafarki kuma wanda yake na gaskiya insha Allah zan yi karin bayani a kan wannan jami'i laqad sadaqa Allah wa rasuluhu ru'ya bil haqqi lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskanta wa manzansa mafarkin nan da yayi bil haqqi wa tabbatarwa Allah ya tabbatar masa mafarkin da yayi ya bayyana menene mafarkin la tadkhulunna almasjid alharama lalle za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassiruna la takhafun in Allah ya so kaga ne ya kawo shi karkashin mashi'a Allah ba ya yanke musu bane kamar da ya tabbata a cikin hadisi yayin da Umar ibn Khattab yayi magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ji hadisin da ya bayani wannan mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata masahaban nasa Allah ta'ala ya ce aminina kuna amintattu ba wanda zai sabone ku muhallikina ru'usakum wa muqassirin ku kuna masu askewa kawunan ku kuna masu yi sosai in an yi aikin kuma la ana yin sosai ko kuma a yi aski kwan kamar yadda aikin hajji an yi ana yin sosai ko a yi aski kwan yin kwalkwabo shi ne wanda ya fi lada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a sau uku tukunna sai aka damfara da wancan Allah ya ce la takhafun za ku shiga makka ko ba ku fara gaban komai haka kuma ya faru a wannan ayatul qada fa alima ma lam ta'lamu Allah madaukaki ya san abin da ku ba ku sani ba shi yasa ya tsara muku abin haka sai ya zamanto muku kuma mafi alkhair shekara ta shida ba ku shiga ba ake yarjejeniya irin wanda ba ita kuke so ba kuma Allah ta'ala ya sanya muku godiya bayan ta fa ja'ala min duni zalika fathan qariba ko bayan an yi wannan yarjejeniya Allah sai sanya muku godi wanda yake na kusa هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق دوما الله شيء وندي أيكو من زنسة شريعة وكما الدين القسكية ليظهره على الدين كله دوما يرجع لشيء أكد دكا الدين وكفى بالله شهيدا هو الله تعالى يا إسي زمن توم الشهيدا وأن من ترجم الآيوي الله تعالى ينفاق به زابي بياني yake dan farada su kan insha Allah gurbatan abinda Allah ya fahimtar da mu abinda kuka fada daidai Allah ya tsara miki Allah da wannan rubutu kuskure Allah wa Allah ya fi mana subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah
sama sama
wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh kamar kullum an samu taimako daga wurin da ake tattara kayayyakin tallafi domin rabawa gidajen marayu da kuma marayu a yau an sami akalla kuɗi naira 5,470 an babbayar gashe ba sai na zayyana ba mutane su yi haƙuri domin Allah ya kai mu sai ai sannan alaja ne wani abashi karanta ala abdullahi faran to mai wannan suna neman taimako ne ai duk irin suna bayarwa ta ce malam mu marayu ne muke neman taimako idan Allah ya sa muna da rabo malami ce babba a gidanmu kuma ina da kanne ni nake tafafurkar nema mana abin da zamu ci shine nace bari in fada wa malam damuwar mu a kasancewar mu mu marayu idan Allah zai sa mu dace da fatan malam ya koma gida da fatan malam zai koma gida lafiya ga number ta da ta rubuta to abata wannan to malam ga wata ina ga tambaye malam yayi nazarin ta gobe tambaya bayani yayi nazari gobe sai abu nan mutane sai hakuri kai akwai ado ido ba na jin dadi so
waɗanda suka aiko takarda na abin nan kuma an bayar makwabcin marayu din abin da Allah ya sa aka samu tun da akwai nomban wayansu a jiki za a yi sarmusu Allah ya kawo mana sauƙi cikin rayuwa Allah ya yi wa kowa buɗe alkhairu wani ce Allah ya yi mana kunci da damuwa da ake ciki Allah ya kawo mana sauƙi duniya da lahira Allah ka tabbatar da duniya da gama a kan addininka Allah kada ka fice nema a wannan rayuwa dukkan matsayi da muka samu kan mu ma matsayi na walwala ko matsayi na kwanci rayuwa ko wani ji Allah ka ba mu ibancin jarabawa Allah ka sa matsayi da muka samu kan mu a kowane irin yanayi ne ya zama sarri da zai kai mu zuwa ga sama wa hawa Allah Allah ma hadina fi ma hadait wa atina fi ma afait wa tawallana fi ma tawallait wa barakna fi ma a'tait وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واديت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر من استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا سبيل الرشاد اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك وهدنا سبل السلام يا هادي السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين